Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 41, 16 da mita 49 da mita da kuma mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu aron mu a Jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamaya tashar VOA Africa mita 102.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alod da kuma niyyar dukkan sa zangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da safiyar Litinin da masu iya magana ke cewa ko nasara na tsoronta yau 14 ga watan Agusta shekara ta 2017 tare da Ibrahim Kalmasi Garba da kuma sauran abokan aiki Sahabo Imam Aliyu daga nan birnin Washington DC muke farin ciki kun lalubo ta shoshin mu a wannan safiyar ga kanun labarai.
Wasu ƴan bindiga sun kai hari kan wani wurin cin abinci a Wagadugu babban birnin kasar Burkina Faso suka kashe mutane 17. Magoya bayan shugaban adawar Kenya Raila Odinga dubbansu sun taru gaban su inda ya musu jawabi. Sannan shugaban Colombia Juan Manuel Santos ya ce babu wata kasar Latin Amurka da za ta amince da dokar duk wani matakin sojin Amurka a Venezuela.
Kanun labaran kenan.
90% of the trucks we have today are over 20 years of age is a major problem and that means
kashi 90 cikin 100 na manyan motocin da ke daukar kayan Najeriya sun fi shekara 20 da kerawa.
Inji shugaban hukumar kiyaye hadura ta Najeriya Boboy Oyeyemi. An kammala taron shekara-shekara na raran matasa da Majalisar Dinkin Duniya ta ware kowace shekara, muna kuma da rahoto daga Kano. A Niger cikin masu gidaje wato cikin masu gidajen radio da talabijin masu zaman kansu ya dori ruwa. Za ku ji dalili. Ibrahim Alfa Amina ta fada shirin ciki da gaskiya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Wasu ƴan bindiga sun kai hari kan wani wurin cin abinci a Wagadugu babban birnin kasar Burkina Faso suka kashe mutane 17 tare da kuma raunata wasu 8. Ministan sadarwa Remy Danjinu ya fadi yau Litini cewa harin wanda aka kai wurin cin abinci na Aziz Istanbul dake Wagadugu an kai shi ne da daren jiya Lahadi. Nan take dai babu wani wanda ya dau alhakin kai harin. A watan Janairun shekara ta 2016, wani harin da aka kai a wani otel ɗin Alatu da wani kuma wurin shan shayi da ke kusa a babban birnin na ƙasar ya yi sanadin mutuwar mutane 30. Ƙungiyar Al-Qaida Shiyar Maghrib ta yi ƙirarin kai harin.
Magoya bayan shugaban ƴan adawar Kenya Raila Odinga aƙalla wajen 1,000 ne suka taru daura da hanyar jirgin ƙasa da ke unguwar matalauta ta Kibera a Nairobi. Babban birnin kasar Kenya a jiya Lahadi don sauraron jawabinsa bayan galabar da abokin karawarsa Uhuru Kenyatta ya yi a kansa a zazzafar zaben shugaban kasa da aka yi a kwanan nan. To amma Odinga da sauran mambobin kungiyar gamayyarsu ta NASA sun ce sace nasara aka yi daga wurinsu matsayin da suka yi ta jaddadawa kenan ga magoya bayansu da ke cike da zakuwa. Ya ce mun zo nan ne don mu ce ku yi haƙuri, ku yi haƙuri. Ku yi haƙuri da abin da ya faru a nan wurin jiya da kuma waccan ranar, a cewar Odinga, wadda ya ƙara da cewa suna so ne su sace nasararmu, sannan kuma sun so su kashe jama'armu. Wannan shi ake kira rashin bin doka. To sai dai mai magana da yawun shugaban ƙasar Kenya Manoah Esipisu ya ƙareta wannan zarge-zargen. Ya ce shugaban ƙasa ya ci wannan zaɓe ƙiri-ƙiri, masu saka ido daga gida da na waje duk sun tabbatar da hakan, a cewar Esipisu. Ya ƙara cewa mutane irin su tsohon sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da shugaba Mbeki na Afirka ta Kudu waɗanda duka suka ce an yi zaɓen cikin adalci. Kuma ina ganin aimu ƙasa ce mai bin tafarkin demokuraɗiyya, muna da tsari irin na demokuraɗiyya, a saboda haka za mu shawarci duk wanda ke da ƙorafi ya yi amfani da tsarin shari'a.
To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Colombia Juan Manuel Santos ya ce babu wata ƙasar Latin Amurka da za ta amince da ɗaukar duk wani matakin sojin Amurka a Venezuela, kuma a cewarsa bai ma kamata a fara wani tunanin yin hakan ba. Santos ya kira taron manema labarai na haɗin gwiwa ne da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence da ke ziyarar aiki a ƙasar. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi ranar Juma'a cewa ba zai kauda yuwar amfani da matakin soja don a taimaka a maida tsarin demokaradiyya a Venezuela ba. Da ya juya kan matakin soja da Amurka ta taɓa ɗaukawa a faɗin Latin Amurka sama da ƙarni guda da ya gabata, sai Santos ya ce babu wani shugaban ƙasar Latin Amurka da ke sha'awar irin wancan shirman ya sake aukuwa. Ya ce dole ne abu hanyar lalama wajen maido da demokaradiyya a Venezuela. Yana mai bayyana nahiyar Amurka da nahiyar zaman lafiya wanda ya kamata mu tabbatar da ɗorewar hakan. Ƙasar Venezuela ta bayyana barazanar Trump ɗin wato da wuce makaɗi da rawa da kuma ganganci.
Mai baiwa shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro, wato shugaban Amurka Donald Trump, ya ce mummunan tashin hankalin nan da ya auku a wurin gangamin masu da'awar fifita farar fata a Charlottesville, jihar Virginia, ya cimma abin da za a kira ta'addanci. A wata hira da gidan talabijin na ABC, HR McMaster ya bayyana afkawa da mota da aka yi cikin cincirindon masu zanga-zangar kishiyar ɗayar a ranar Asabar, inda ara kashe Heather Hayes, 'yar shekaru 32 da haihuwa, a matsayin abin da ya kira wani mummunan laifi wadda mai yiwuwa tsana ce ta janyo shi. Hakazalika, wasu mutane 19 kuma sun samu raunuka, sannan wasu 'yan sandan jihar ta Virginia waɗanda ke sa ido kan gangamin daga ta sama sun mutu wani haɗarin jirgin samansu. Jaladi fadar shugaban Amurka ta wada su ta kare matsayin shugaba Trump game da wannan mummunan tashin hankalin da ya auku a Virginia saboda sukarsa cewa bai fito fili ya yi Allah wadai da masu tsauraran ra'ayin fifita farar fatan ba. A halin da ake ci kuma gwamnan jihar Virginia Terry McAuliffe ya sa an yi ɗan tsit yayin da aka yi wata addu'ar da aka yi ma marigayiya Heather Hayes a jiya Lahadi a Charlottesville wadda ta mutu bayan da wani mutum ya sheƙa da mota cikin cincirindon taron masu zanga-zangar kishiyar ɗayar, yayin da wani mummunan tashin hankali ya ɓarke a wurin gangamin na masu ra'ayin fifita jihar fata.
Jami'in sojin Amurka mafi girma yana yankin ruwan Koriya yayin da ake ganin atisayen soji na haɗin gwiwar Amurka da Koriya ta Kudu na iya daɗa haddasa takaddama da Koriya ta Arewa. Hafsan hafsoshin sojin Amurka Joe Dunford ya ce makasudin ziyarar da ya kai yankin a wannan satin shi ne daɗa ƙarfafa gwiwar ƙawayen Amurka irin su Koriya ta Kudu da Japan, a yayin da ake kuma inganta dangantakar soji da China don kauce ma duk wani kuskuren da ka faru. A halin da ake ciki kuma, manyan jami'an tsaron Amurka sun faɗi jiya Lahadi cewa ba a gab da shiga yaƙi da Koriya ta Arewa, to amma yiwuwar shiga yaƙin ta ƙaru.
Labaran duniya kenan, aka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, kwamandan hukumar kiyaye haɗura ta Najeriya da aka fi sani da Road Safety Boboyi Oyeyemi ya ce jiragen ƙasa ne kawai za su iya magance matsalar jigilar kaya a Najeriya. Oyeyemi, wanda ya bayyana haka lokacin da ya karɓi baƙuncin shugabannin majalisar jigilar kaya ta ruwa wadda suka kai masa shaffa kan batun gina tashoshin hutu kan manyan hanyoyin Najeriya, ya ce kashi 90 cikin 100 na manyan motoci da suke jigilar kaya a Najeriya sun fi shekaru 20 a duniya.
90% of the trucks we have today are over 30 years of experience. Their age is a major problem, and that means we need.
Kashi 90 cikin 100 na manyan motocin da ke daukar kaya a Najeriya sun fi shekara 20 da kerawa. Wannan ita ce babbar damuwa da ake dace mu ƙara dagewa ga maganar jiragen ƙasa don sufurin kaya. Shugaban hukumar kiyaye haukar hadura ta Najeriya, Road Safety Boboyi Oyeyemi, ke magana lokacin da shugaban hukumar hadadar kasuwanci ta Teku Hassan Bello ya ziyarce shi don tattaunawa kan tashoshin dakatawar manyan motoci da za a kafa kan manyan titunan Najeriya. Oyeyemi ya ce manyan motocin ne ke murƙushe tituna, su haddasa ramukan da kan kawo hatsari. Da haka, idan an samu jiragen sa ko ina motocin za su ke daukar kaya ne kawai daga cikin gari zuwa tashar jirgin kasa. Shugaban hukumar kiyaye aukar haduran ya bada tabbacin maraba ga tashoshin dakatawar manyan motocin ta hanyar sanya direbobi bin umarni.
Make it compulsory for the RSS to be implemented by the owners.
Babban sakataren hukumar hadadar kasuwanci ta jiragen ruwan Hassan Bello ya ce madakatun motocin za su taimaka wajen hutawar direbobi da bunƙasa tattalin arzikin yankunan da za a kafa tashoshin. Haka, Hassan Bello ya ce aikin kafa tashoshin teku na soke kaya a Tudu na samun gagarumin nasara.
sufuri shine muke son ya zama wanda ke dauke da tattalin arzikin Najeriya. Idan an yi haka to za ka ga manoman mu sun samu inda za su aika kayan su ba sai sun zo Lagos ko sun zo Port Harcourt ko kuma sun zo wurare dake da tashar ruwa ba. Yanzu haka akwai wanda suka zo suka same mu suna son su yi masana'antu kusa ga wannan tashoshi. To ka gani daukan ma'aikata bunƙasa tattalin arzikin Najeriya duk zai inganta saboda wannan abubuwa.
Daya daga shugabannin kungiyar direbobi Comrade Suleiman Danzaki ya ce za su mika wuya.
Ina jin nayi sawu ya kai biyar zuwa a August State. Kai wani wuri da suka yi wajen headcar wajen 30 da wani abu. To amma abin da suka tsawwala akai shine suna so za a kashe sama da biliyan 28 domin sun dauko irin wanda aka yi na Germany ne za a yi kankare wanda bai kasa kafa 10 ba. To mun gayyato mutanen Italia da waɗansu mutane kowanne duba ya ga kuɗin ya ga kuma irin abin da za a kashe sai ya kauce. Gwamnati ta sa ƙarfi a gyara irin wannan. Domin ko muna so ko ba mu so manyan motoci suke kashe hanyoyin nan.
Akan samu hatsura tun a tarihi a Najeriya na manyan motoci da kan shafi ta masu tafiya a kafa kuma babbar mota ta samu shanyewar birki ta auka taron jama'a. Nasura da Maili Kayamurar Amurka daga Abuja.
Koyon motar dan babu baya da kangado
ya kauce wata maki ya take mutum hudu
bayan kuma rantsuwar ka sai ta ce da ne hudu
ya ce ya iya mota tukin sa ya walkiya kwalin kuriya na gwamnati.
A ƙarshen mako ne a kammala bukukuwar ranar matasa da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar 13 ga watan Agusta na kowace shekara domin ƙara jawo hankali kan buƙatu da makomar matasan. An gudanar da lacciyoyi da gabatar da kasidu da suka hada da kiraye-kiraye kan matasan su guji zama waɗanda ake amfani da su wajen tada fitina. Ga rahoton Mahmud Ibrahim Kuri.
Ƙungiyar Impact Nigeria Project haɗin gwiwa da hukumar matasa masu yiwa ƙasa hidima da sauran ƙungiyoyin rajin ci gaban matasa ne suka shirya taron bikin ranar matasan wanda ya gudana a Jami'ar Bayero Kano. Taron na bana da ya mai da hankali ne akan rawar da matasa ke takawa wajen wanzar da zaman lafiya a tsakanin al'umma. Malama Hawwa Liman ita ce daraktar ƙungiyar ta Impact Nigeria Project.
Saƙon da muka zo musu da shi na yau shine su farga su daina jira cewa dole sai sun samu aikin gwamnati, saboda in ka duba guraben da ake da su a ma'aikatan gwamnati ba za su iya daukar duka matasan da muke da su a Najeriya ba. Shi yasa yau a bayan muhimmancin zaman lafiya a cikin al'umma, so muna kira ga matasa su juya wajen neman sana'a, saboda ita ce a yau za ta kai su gaci. Yanda aka nuna musu cewa sai suna da certificate shine za su samu aiki, to su san cewa ba certificate kaɗai ne yau zai kawo musu waraka ta bangaren rashin ayyukan yi ba, a'a sai sun zage dantse sun nemi sana'a yi.
Malata taron sun kunshi matasa masu yiwa ƙasa hidima da ɗalibai da suka kammala karatun jami'a da sauran makarantun ilimi mai zurfi da ma waɗanda ke dab da kammalawa. Farfesa Abu Muhammad Fage na daga cikin ƙwararru da masana a fannoni daban-daban da suka gabatar da maƙala.
Matasa na yanzu wanda su ne ake kira manyan gobe ya kamata su ce a'a ba mu yadda da wani ta bayan fage ya zo ya ce mana wai mu tashi mu yi rikicin raba ƙasar nan ba, ko kuma a'a bari mu tashi mu yi rikicin siyasa domin a cimma buri na mutum ɗaya ko na wasu mutane tsirari. Tsaya a nemi zaman lafiya yadda matasa za su kawo ci gaba. Haikan alabushi yau a tashi cewar an fahimci, wato kamar da ake cewa an yi walƙiya mun gansu.
Malama Amina Mamuda Damo da ta kammala aikin yi wa ƙasa hidima a bara ta karanci ilimin kimiyyar kwamfuta a jami'a na daga cikin mahalarta taron.
Ni women tech maker for Kano State. Women tech maker kamar na technology ne, tunda computer science na karanta so muna da kungiya haka na mata na Kano wanda muke mobilizing din su dan su san me technology me technology ma take faruwa tukunna.
Shi kuwa wannan matashi dake dab da kammala aikin yi wa ƙasa hidima cewa yake.
Suna na Buhari Isa Sabon Gida Tsiga. Ha ga da abubuwa kamar cewa misali yanzu tunda mun kofas ne mun san gama ya kamata mu rika tunanin wani abu wanda za mu rika yi, wanda za mu rika samun kuɗi na mana kanmu ba tare da muna jiran gwamnatin tarayya ta gwamnati mu samu aiki ba ko kuma daga state government ko daga local government.
Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A jamhuriyar Niger manajojin tashoshin rediyo da na talabijin masu zaman kansa sun fara nuna damuwa akan wani abin da suka kira shirin rufe tashoshin rediyoyi da talabijin masu zaman kansu bayan da hukumar sadarwa ta soma duba hanyoyin karbe mitocin watsa shirye-shirye daga hannun waɗanda ta ce sun saba yarjejeniyar da ke tsakaninta da su. Ga ƙarin bayanin Suleiman Barma ya aiko mana daga Yamai.
Wani binciken da hukumar sadarwa ta CSA ta gudanar ne ya gano cewa tashoshin FM da gidajen talabijin masu zaman kansu da dama ne ba sa amfani da mitocin da aka basu domin soma aikin yaɗa labarai. Dalili kenan da hukumar ta kuduri aniyar daidaita sahu, in shi shugabanta Abdulrahman Usman.
Akwai wa'ansu wanda su tun da aka basu mita kuma aka basu lasisi ba su taɓa aiki ba sam yau da shekara 4-5 hashin da wa'ansu. Wa'ansu kuma sun fara aiki kuma sai suka tsaya da aiki. Amma ba su mai domin ba wannan mitocin.
Sai dai kungiyar manajojin rediyoyi da talabijin masu zaman kansu a ta bakin kakakinta Lamin Suleiman na mamakin wannan shiri.
Sun sani da ba kowa bane yau yake da dama a duk jaha-jaha inda aka bashi dama ya bude tele ya bude radio. Wasu marubuta musu so kwatanta musu matsala ce suka samu kayan aikin su ya lalace suna cikin neman su gyara in aka gyara za a ci gaba da aiki.
Yanzu dai hukumar ta CSA ta kafa wani kwamiti domin zakulo hanyoyin karbe mitocin da aka daina aiki da su ko waɗanda tun fil azal ba a taba aikin da su san ba.
Doka ta ce wannan mitar da aka baka ba an baka ba ita ne har abada. Doka ta yanke lokaci kamar a radio wannan wa'adi shine shekara 5 a talabijin kuma shekara 10. Sai muka ga akwai radio da talabijin wanda suke da lasisi wanda ba su zo ba yau sun yi shekara 5 wa'ansu ma shekara 10 kuma ba su zo ba suka ce suna so a ba su sabon wa'adi. Wannan committee shine su yi bincike saboda kawai ya ga wani gidan radio da talabijin ne ya kamata yau a ce an ba su sabon wa'adi.
Manajocin na cewa zartar da wannan kuduri na hukumar CSA tamkar toye hanyoyin wanzar da demokradiya ne. Saboda haka suke tabbatarwa jama'ar Nijar cewa ba abin da zai katse musu hanzari akan batun ba 'yan ƙasa damar morar 'yancin faɗin albarkacin baki.
A yanzu kowa ya san demokrasi ta Nijar wani hali da ta shiga ciki, 'yan jarida ne suke wannan yaƙi. Tun da wa labarin da muke ba mutane na waye ma mutane kai a can jihohi na Nijar. Me ni na yi imani kuma duk yanda suka yi in suka so ma su rihe a yi amfani da su a rihe duk gidajen jarida ba su iya hana mu yi aikinmu.
Mako guda aka cale rigewa kwamitin ya gabatar da rahotonsa wanda a nan gaba za a fayyace shi a wani taron bainar jama'a domin kawar da dukkan wani zargi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Gaida Sule Mumuni Barma, kuna sauraron waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A cikin shirin hantsi za ku ji tattaunawa da ne da Grace Alheri Abdu kan taron kungiyar 'yan jarida baƙar fata da aka kammala a birnin New Orleans a nan Amurka. Yanzu ƙarfe 1 na dare da minti 18 da 'yan kai ga kuma Ibrahim Alfame da shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A yau ma muna kan batun nan ne na alƙalin ƙaramar kotun yanki ta Zirami, kotun da aka kai wannan gari ko ƙauye bayan da aka ba sarkin garin hakimci. Wannan gwamnati ta barista MA Abubakar a jihar Bauchi ta rushe ƙasashen hakiman da aka ƙirƙiro a zamanin gwamnatin Isa Yuguda. To amma duk da haka ba a ɗage wannan kotu ta Zirami ba. Kotun da mutanen wannan ƙauye da kewaye suka ce babu abin da take illa gallazawa jama'a da tatse su tas ta hanyar karɓar kuɗaɗe a hannunsu. Mutane da yawa suka ce a wasu lokuta alƙali Sani Musa ko alƙali Riman, kamar yadda mutanen garin suka laƙaba masa suna, yana wannan shari'a tasa a fadar sarkin Zirami, inda har akwai zargin cewar sarkin na Zirami ya bashi sarautar ajiyan Zirami, matakin da ya saba ma ƙa'idojin ɓangaren shari'a na Najeriya kan ba da sarauta ga alƙalin da ba ritaya ya yi ba, kuma yana hukumci ne ko kuma gudanar da kotu a wannan wuri da aka bashi sarautar. Kamar yadda kuka ji a makon da ya shige, mutane da dama a Zirami sun ɗauki lauya a shekarar da ta shige. domin ya rubuta musu takardar kuka ga alƙalin alƙalai na jihar Bauchi ko Grand Kadi game da irin cin zarafi da tozartawa da kuma danna haƙƙin da suka yi zargin cewa alƙali Sani Musa yana musu. Mutanen na Zirami sun yi kwafin wannan takarda tasu ta kuka ga babban jojin jihar Bauchi da shugaban kungiyar lauyoyi ta jihar Bauchi da ma'aikatar ƙananan hukumomi da al'amuran masarautu ta jihar Bauchi da majalisar sarkin Katagum da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da kuma hukumar sauraron koke-koken jama'a ta Najeriya. A rubuta takardar nan tun watan Yuni na shekarar 2016. To amma har zuwa lokacin da muka fara gabatar da wannan shirin babu wanda ya ce musu uffan akan wannan kuka da suka gabatar. A cikin makon da ya gabata a bayan kashin farko na wannan shirin, bangaren shari'a a Bauchi ya fara tuntubar waɗannan mutane da kuma wannan shiri na ciki da gaskiya. Haka shi ma sarkin garin na Zirami ta hannun wani ɗansa da ke babban jami'i a gwamnatin jihar Bauchin, haka shi ma alƙali Sani Musa, duk waɗannan za mu ji su. Lawan da ya rubuta wasiƙar a madadin mutanen Zirami shine Mamman Lawan Yusufari, wanda a makon jiya ya fara mana bayanin hujjojin da suka kafa na neman a ɗage alƙali Sani Musa a kuma rufe kotun wannan ƙauye na Zirami. To a yau za mu ci gaba da jin wata hujjar da suka gabatar ta wata matar da aurenta ya mutu bayan watanni takwas ta sake wani aure bayan ta gama idda. To amma sai alƙali Sani Musa ya sa aka kamo mahaifinta da shaidun mutuwar aurenta, dukkansu ya jefa su a kurkuku sai da suka biya abinda mutanen Zirama suka ce ya saba karɓa, wato kuɗin beli ba tare da rasiti ba.
Wani mai suna Juli Buhariyo aka ba da rahoton ya da kimatarsa ya kuma saketa a wani gari wani ƙauye da ake kira Jarmawo. A wannan garin a gaban dagacin garin ya saki wannan matar bayan ya daddake ta. Aka yi wata takwas da yin wannan sai matan nan ta samu ta yi wani auren, ma'ana wato ta gama iddanta kenan a shari'ar musulunci, tunda an ce ko jini uku ne idan ba ciki gare ta ba. To kwazan bayan an yi wannan auren sai mijinta na da wato Juli sai ya kai maganar nan gaban kotu ta Zirami gaban alƙalin nan da muke korafi a kansa, alƙali wato Sani Musa. Maimakon da yana da wata magana ya koma can gaban dagacin ƙauyen inda aka yi, sai ya kaucewa wannan sai ya dawo wurin alƙali. Yana zuwa wurin alƙali ko alƙali ya aika da aka ce ai an yi saki a gaban dagacin Jarmawo, sai ya tura ya ce duk a kawo waɗanda suke cewa sun yi shaidan wannan sakin a je a kamo su. Aka kirawo su wato mutanen ma mun rubuta sunansu, akwai Gabdo, akwai Ubalele, akwai Bello, har ma da limamin garin Alhaji Bakoshi, dukansu ya kama ya tsare su a nan Zirami daga baya tura su gidan yare na Azare. Kai alƙalin har ma aika 'yan sanda ya yi suka je su taho da baban ita wannan matar da aka saki ta je ta yi wani aure. Baban matan nan sunansa Malam Umaru, shi ma kai tsaye ya aika shi gidan yare na Azare. To mutanen nan dai ba su fito ba sai da suka sha wahala, kuma aka shiga aka fita dai aka samu hanyar da suka fito daga baya.
Kai maganar shiga da fita, wani irin shiga da fita suka fito?
To ka san irin wannan al'amura, wato rahoton da muka samu shine akwai abin da suka yi dai na kamun kafa kafin su fito daga cikin gidan yarin nan.
Lawyer Mamman Lawan, gashi kusan shekara ta wuce da rubuta wannan korafi naku, ban san kun bibi wannan takarda ba.
Wannan takarda wato idan dai aka aika takarda irin wannan ga hukuma, aka yi korafe-korafe masu nauyi irin wannan a cikin takarda da ta fito daga ofishin lawyer, kamata ya yi a ce nan take hukuma ta duba wannan al'amari ta yi bincike a kansa, ya zamanto ta ɗau mataki ƙwaƙwara abubuwan da aka faɗa a kai ɗin nan ta bincika, an ta same su gaskiya ne ta ɗauki hukunci mai zafi a kan shi wanda aka yi korafi a kansa. Magana nan da nake har yanzu, magana nan da nake yanzu shekara ɗaya da wata ɗaya da kwana 12 a yau ɗin nan, ba mu samu ansa ko a rubuce ko da baki ba a kan takardar da muka rubuta ba.
To yanzu wane mataki kuke shirin ɗauka?
Al'amari irin wannan dai mu lauyoyi ne, kuma ala kulli halin mutane idan sun zo wurinmu abin da muke ce musu shine su zamanto mutane masu bin doka da oda. Duk abin da za su yi ya zamanto sun yi shi bisa shari'a ta ƙasa da dokokin ƙasa. Za mu umarce su dinga bin dokoki kuma su bi na gaba da su idan suna da korafi su bi hanyar da doka ta tanada domin bayyana wannan korafi kamar yadda suka yi muka rubuta musu takarda tunda yanzu shekara ɗaya da wani abu bamu samu raddi akan wannan takarda ba wani mataki da za a iya dauka shine wata kila a sake rubuta wata takardar ta tuni akan wannan takarda da muka rubuta har yanzu bamu ji komai ba wata kila idan aka yi wannan an yi sa'a za su fargas su eh ya kamata ku duba takardar nan ko kuma a'a an duba wannan koken da aka yi illa iyaka kawai bamu ba ku ansa bane mun duba abinda kuka faɗa gaskiya ne mun dauki mataki kaza a'a mun duba ba gaskiya bane bamu dauki matakin komai ba kawai ga muku ne bamu yi ba wata kila idan aka rubuta din zamu iya samun wannan bayanin amma dai kasancewar ta yi shekara da wani abu babu ansa din shi kansa wani abin damuwa ne
lauya mamman lawal yusuf ari kenan mahaifin wannan matar da shedun sakin da aka yi mata kamar yadda aka ji sai da alkali musa ya tura su gidan wakafi ga mahaifin wannan mata da karin bayani
maganar da aka mana bara a viral akan yata auren ta ya mutu ya kai wata takwas a kan duka Adamu Yuli da ya duke ta aka kai wato aka kai hakan da ta samu mai daura mata aure sai ya ce bai yadda ba ya zo ya same mu bai shaurare mu ma sai ya kai diran da kai eh ya karbi kudin sa sai suka rufe shaidun nawa da suka rufe
shi alkalin ne ya sa aka rufe
eh shi alkalin ne ya sa
suka rufe kai shaidu ne ya tabbatar da
abinda aka yi
na dukan ta
shi kan ba to da aka yi hakan sai shi alkalin ya rufe shaidu da rufe shaidun sai na ce to ni kuma shari'ar nan ban daga ba tunda dai da gaskiya ta aka rufe min shaidu bai ba sai muka zo muka yi afil din ta a kotu babba na Azare sai babban bila ya dauke sai muka je da babban bila da muka je zirami ba mu samu alkalin ba
babban bilan nan lauya ne ko
lauya ne mana da ya dauka da muka je sai ba mu samu alkalin ba sai ya ce min koma gida na dawo gida a baya na ran talata sai suka zo suka dauke ni suka zo suka rufe ni a gare sai da Alhaji Mazun ya zo ya dauke ni
shi ne wa ya sa rufe ka
shi alkalin
wannan alkalin na ina
na zirani da ya rufe ni da washe gari aka dauke ni kafin mu koma ma sai suka mai da muka je da babban bilan da Muhammadu bilan sai suka kai maganan giya dai mu kuma da mun kawo ta a zabi suka kai ta giya dai da muka je shan din nan ma samu mu uku ne sai shi wannan ne muka abuna babban bilan ya je ya kashe mana kes din ta yi aure
to yarinyar da ta aure to amma kuma shi alkali ya rufe ka da kai da
da ni da shaiduna ba
kun biya kudin beli ne
mun biya a diramin ba
To tun bayan da muka fara gabatar da wannan shirin akwai mutane da dama waɗanda suka fito suna son yin magana kan irin cin zarafi da kwacen da suke zargin alkali Sani Musa yana yi musu kuma kamar yadda nace shi sarkin Zirami shi ma yayi magana har da wani mai goyen bayan alkali Sani Musa wanda aka turo mana wanda yace alkalin ya ci shi tara to amma kuma daga bisani ya maida masa da kuɗin sa don haka shi a ganin sa alkali Sani Musa adali ne a kasance da mu a shirinmu na gaba
a halin yanzu kuma ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya
wasu ƴan bindiga sun kai hari kan wani wurin cin abinci a Wagadugu babban birnin kasar Burkina Faso suka kashe mutane 17 tare kuma da raunata wasu 8 Ministan sadarwa Remi Danjunu ya faɗi yau Litini cewa harin wanda aka kai wurin cin abinci na Aziz Istanbul da ke Wagadugu an kai shi ne da daren jiya Lahadi. Magoya bayan shugaban 'yan adawar Kenya Raila Odinga akalla wajen 1,000 ne suka taru daura da hanyar jirgin ƙasa da ke unguwar matalauta ta Kibera a Nairobi. Babban birnin ƙasar a jiya Lahadi don sauraren jawabinsa. Shugaban Colombia Juan Manuel Santos ya ce babu wata ƙasar Latin Amurka da za ta amince da ɗaukar duk wani matakin sojin Amurka a Venezuela, kuma a cewarsa bai ma kamata a fara wannan tunanin ba. Santos ya kira tare manema labarai da haɗin gwiwa ne da minista wato mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence dake ziyarar aiki a kasar.
To madalla da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin safe sai can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri inda za ku saurari Salihu Garba da shirin da rashin tayi akan bara. Kamin na madadin Ibrahim ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Chibahiro Diodio ne da kula da akin gabatar da shirye-shiryen da kuma John Ellison engineer da ya rika masa. Anan ne sahabu Imam Lizan da aka tayin sallama da ku mu zama lafiya. Yeah.